Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfili Hashim kuma tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren ranar Laraba. 12 ga watan Yulin shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa bayan da gwamnatin jihar Borno ta haramta sayar da tsaffin karafa a jihar. Masu sana'ar na roƙon gwamnan jihar da ya duba makomarsu da ta iyalansu. Haka kuma za mu kawo muku rahoton musamman kan yadda rundunar sojin Najeriya ta gudanar da bikinta na wannan shekara a karo na 160. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo mana labaran duniyar wasanni da kasar Ghana. Amma fa duka sai Amina ta fara ba mu labaran duniya tukunna.
A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suka rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyen bayan su ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamamman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. A yau mun hadu a matsayin daidai da juna. Ina sa ran ranar da zamu hadu a matsayin waɗanda suka kulla kawance, inji Secretary General na NATO Jens Stoltenberg. A cikin sanarwar da suka rubuta jiya Talata, shugabannin sun ce za su iya mika goren gayyata ga Ukraine don shiga cikin kawancen idan abokan kawancen suka amince kuma aka cika sharuɗa. Kasancewar Kiev a cikin kawancen na NATO a tsakiyar mamayar Russia zai buƙaci abokan kawancen su yi amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya, kai hari ne ga kowa, wanda ke kunshe a cikin mataki na biyar na kundin dokar kungiyar, lamarin da zai sanya mambobin cikin rikici kai tsaye da Moscow. Duk da yake bata tsawaita saurin zama memba ba, NATO ta yi watsi da bukatan da ta gabatar wa Ukraine na cika sharaɗin shiga kawancen, jerin manufofin siyasa, tattalin arziki da soja wanda dole ne ta cimma kafin shiga cikin kawancen. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya fara ziyarar kasashe uku na Afrika yau Laraba, kasar Kenya, a kokarinsa na fadada hulɗar kawance ta tattalin arzikin kasar Iran a sakamakon illar takunkumin da Amurka ta kaba mata. Jami'an Iran da na Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka hada da fasahar sadarwa, inganta zuba jari, kiwon kifi da na kiwon dabbobi. Baya ga Kenya, ziyarar Raisi ta hada da biyawa Uganda da Zimbabwe. Shine shugaban kasar Iran na farko da ya ziyarci Afrika cikin fiye da shekaru goma. Babu ɗaya daga cikinmu da ya gamsu da yawan kasuwancin da ake yi a halin yanzu da kuma musayar tattalin arziki da ake yi tsakanin kasashen, Raisi ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun fada a yau Laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soja a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar. Bangaren yada labarai na rundunar ya ce wasu 'yan ta'adda guda biyar sun yi yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar Zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya, amma sojoji suka tare su. Sanarwar da aka fitar ta ce a wani kazamin musayar wuta da aka yi an kakkaɓe 'yan ta'addar cikin wani ƙaramin yanki da ke kan iyakar, inji sanarwar, inda ta ƙara da cewa wani harin ramuwar gayya ya kashe 'yan ta'adda uku masu ɗauke da muggan makamai. Ana ci gaba da aikin shara na jami'an tsaro domin kamo sauran 'yan ta'adda biyu, inji rundunar. Tun da farko wani babban jami'in gwamnatin rundunar ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun kai hari a yankin Zob. Azim Kakar ya shaidawa manema labarai cewa an kuma kama fararen hula a rikicin, inda wata mace ta mutu, wasu biyar kuma suka jikkata. zababban shugaban kasar Paraguay ya sha alwashin goyen bayan Taiwan. Shugaban Paraguay mai jiran gado Santiago Pena ya faɗa a yau Laraba cewa kasar za ta goyi bayan Taiwan na tsawon wa'adin sa na shekaru biyar. Yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diplomasiya ta Taipei a kudancin Amurka. Asusiya na ɗaya daga cikin manyan biranen da suka rage a yankin Latin America da har yanzu suka amince da Taiwan bayan Beijing wacce ke ikirarin tsibirin a matsayin yankinta ta kwashe shekaru da dama tana kokarin shawo kan ƙawayen Taipei da su sauya salon ƙawance. Ziyarar Pena zuwa Taipei na zuwa ne kimanin makonni biyar kafin a rantsar da shi, kuma ya ce zuwansa ba wai haka kwatsam ba ne. Na zo ne don na tabbatar da ƙudurina a matsayinmu na 'yan Paraguay na kasancewa tare da jama'ar Taiwan har tsawon shekaru biyar masu zuwa, in ji shi a wani jawabi da ya yi a ofishin shugaban ƙasar Taiwan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan bada umarnin hana sayar saya ko sayar da karafa a jihar Borno da gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Zulum ya yi na ranar Litinin, wasu masu wannan sana'a sun roƙi gwamnan da ya duba makomarsu da na iyalansu. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Bayan bada umarnin hana saya ko sayar da tsofaffin karafa a jihar Borno da gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Zulum ya yi a ranar Litinin, wasu masu wannan sana'a sun roƙi gwamnan ya kuma duba makomar iyalansu game da dakatar da su da aka yi daga wannan sana'a. Gwamnan ya je zargi masu wannan sana'a da aka fi sani da ajakuta da cewa ana satin kayan gwamnati, a kuma zo a sa shi cikin matattun kayan karafuna wanda suke sana'ar saya da sayarwa, kuma ya ce akwai hatsari da suke fuskanta na wajen neman waɗannan matattun karafuna wanda suka kamu da yayan gungiyar Boko Haram, kuma hakan yi sanadiyar rayukansu. Sai jiyayen wannan gungiya suka ce bai kamata a yi jimla gaba ɗaya ba, ganin cewa akwai nagari a kuma ɓatattu, kuma ya kamata gwamnati ta hukunta duk wanda aka kama da wannan laifi da cewa ya yi wannan barna. Amma dukan wannan mataki na kop ɗaya ya yi masu zafi kwarai da gaske da cewa su masu iyalai ne kuma da wannan suka dogara. Kuma yanzu hakan suna da mutane kusan miliyan biyu a ƙarƙashinsu da suke sayen waɗannan matattun ƙarafuna da kuma saidawa. Ga dai irin dokan da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana kana Umar Zulum yasa akan wannan sana'a.
Mun samu labari da yawa cewa ana sata kayan gwamnati, musamman ka duba bayan nan wayannan duka kaya ne na street light na gwamnati aka cire. Ka duba bayan ka kaya na telecommunication duka aka sata a cikin shekara hudu biyar da ya wuce, akalla an kashe mutane 1000. Ana zuwa jeji don saboda a nemi wannan karafunan, an kan neman wannan karafunan duk gidajen gwamnati, duk makarantu, an riga an sare ginin gaba daya, an cire roof, an dauki kwano, window, moto, hatta motocin gwamnati gaba daya an sata kaya da komai. Don saboda haka gwamnati ba ya da zai zabar wannan baga, don saboda haka daga yau har la masha Allah sai mun yi wani abu a ji a dauki karfe a local government account nan, ko kuma da uka nan a cire shi duka na sa hannu za na dakatar da sai in da mun yi wani abu.
To ko me waɗanda wannan umarni ya shafa ke cewa ne
daman kowane abu akwai lokacin shi, kuma kowane abu a kadara ne yake zuwa daga Ubangiji. Amma ba mamaki shi mai girma gwamnan mu na Borno ya dan yi haka ne saboda ya yi gyara, ya nuna mana cewa abin da muke kuskure ne. A shi kiran da zan yi wa mai girma gwamnan jihar Borno shine yanda mutane suke cin abinci a cikin wannan harkan da kuma mutane da yawa, to ya kamata ya duba ya haƙuri, in ma laifi aka mishi sai ya kira mu ya sanar da mu cewa, ko kuma ya sanar da mu cewa abinda kuke kaza kaza nan ba na so. Da yake shi shugaba ne dole mu bi maganar shi, don dama Allah yana cewa bi Allah ku bi manzon sa, kuma ku bi shugabannin ku. Daman don da aka dakatar da shi a hanyar cin abincin shi dole ya ji ba daɗi, kuma dole iyalan shi su ji ba daɗi. To amma duk haka tunda abin da Allah ya aiko ne bayan da za a yi, daman wannan abin a rubuce ne.
Kuma abin da za mu gaya mai girma gwamna shine haƙuri, shi shugaba ne na al'umma, dole wani guri a taka shi ya haƙuri, wani guri kuma ya dan yi zafi saboda gyara. Mun san wannan abin ba dan zalunci ya mana ba, dan ya mana gyara ne.
Akwai zargin da shi mai gina gwamna ana yi kamar na cewa akwai kayan gwamnati kai ta haka da sauransu kamar akan kai muku kayan ku saya me zaka ce dangane da wannan zargi na
sai wani ba za mu ce ba haka bane tunda mutane ne da yawa kowanne mutum da irin halin sa amma dukan mu kuma ba za mu zama iri daya ba wasu ba za su irin haka ba wasu kuma za su dole kowa cikin gwamnati akwai wanda ni ne Hamisu Nasiru Bulugu ni dan ajakuta ne cikakke samar shekara 30 muke wannan abun kuma muna da mutane saman da mutum miliyan 2 wanda suke ci suke sha banda iyalansu to wannan abu dai mu zo mu same shi garanga tsaura na tsakane aka ce mana gwamna ya dakile wannan abu wai saboda rasa rayuka to wanda suke kaka kan nan ba musu saboda me saboda wanda bai ajakuta ma yana rasa ransa wajen tafiya neman abincin sa a hanya to shine mu dai yanzu na abu muna roƙon gwamnati ta taimaka ta biyo mu da idan rahama yawa saboda me saboda shi a rayuwa an ce muku duka jam'u kaga wannan an samu matsala
wasu kenan daga cikin masu sana'an sayar da sayarwa na tsofaffin karafuna da aka fi sani a Jakuta ke mi kokan barin su ga gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan Shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko shafukan mu na kafofin sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kwanakin nan rundunar sojojin Najeriya ta yi bukukuwan ta na shekara-shekara karo na 160 a Ibadan domin tattauna muhimman batutuwa tare da ƙara tsuke da mara don fuskantar ƙalubalen tsaro da ya dami Najeriya da 'yan Najeriya. Kanar Kabiru Gambo mai ritaya ya yi bayani a game da wannan bukin na sojoji a Ibadan.
Duk shekara ana tunawa da gudunmuwar da ƙasa ta yi wurin ba taimakon soja ga ƙasashen waje wurin kwantar da zuma da tashi kalida da kuma ana tunawa da kuma operation din da muka ji Bongo da sauran wuraren sama da kuma rawar da mazajen jiya suka taka wanda su kuma suke takawa har yanzu.
Menene tasirin wannan bukin?
Tasirin sa saboda kara wa maikatan kafin gwiwa da cewa abubuwan da suka yi ba manta da shi ba.
Mutane da yawa wato farar hula suna son sojojin Najeriya su maida hankali wajen fada da wato yan ta'adda da mahasata mutane da sauran masu aikata laifuka. Irin wannan taro akwai wani alfanu da zai yi kamar game da masu aikata laifuka?
Da ina cikin abubuwa sai a bukin ana yin abubuwa da yawa. Ana haduwa a zabo kwararru kan waɗansu abubuwa wanda ake so a tattauna a kai su zo su ƙara ba da haske da aka samu gidi a baya yaya za a inganta da shi nan gaba. Ana tattauna ba wai tunawa da mazan jiya kada ake ba amma abubuwan da za su inganta aikin ci gaba. Ana tattauna abin da ake kenan da kuma ana nuna sababbin makaman da aka ƙara shigowa da shi saboda ƙara inganta tsaron ƙasa. Duk ana maganan wannan kuma ana fito da su a nuna wa jama'a kokarin da gwamnati take yi take taimakawa wurin inganta aikin mutane tsaron ƙasa.
Har wayo kalar a lokacin da aka yi wannan bukukuwan a nan Ibadan sojoji sun fito da makaman su iri-iri sun nuna ma jama'a wannan ma yana sa 'yan ta'adda su razana.
Kwadai dan kaman ana nuna wa jama'a irin karfin da dan soja yake da shi da kuma waɗansu makaman nan gaba da za a ƙara shigowa da shi inganta aikin tsaro. Dan za ta ga akwai wata shekara da aka so a horar da sojoji game da tukin jirgi na sama ya zamana duk lokacin da gidan soja take neman ta amfani da jirgi ba sai ta yi wa tafos magana ba. Ita kanta tana da unit da za su rika tashi musamman helicopter shi aka san sojan kafa yake amfani da shi. To maimakon kullum a rika dogara da yan Air Force Army ta su ta kirkiro to har yanzu ma akwai wannan niyyar sai dai ba a san lokacin da za a aiwatar da shi ba.
A matsayinka na tsohon hafsan soja a Najeriya wace shawara za ka baiwa sababbin shugabannin sojojin da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu ya naɗa kwanan nan?
Kawai da gan ba su jama'a suna da rufe amanar ƙasa na farko kuma inganta tire na mutanen su kullum tsarin ci gaba ake yi to dole ka tafi da zamani walfiya na mutanen su kula da shi.
Wasu 'yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan bukukuwan sojoji a birnin Ibadan.
Sunana Ayo. Gaskiya bukukuwa nan da suka yi wallahi muri murna ina da ciwo sosai da ana fito da shi haka nan. Gaskiya a nan Oyo State na mun gani lokacin da aka fito da shi makamin na fito da su a yi testing kowa ya gane dama ne ban sare muna da wannan abu makami ba sai da na gane abu ya ban tsoro a wallahi a sai sojoji mu suna da wannan makamin kaga da aka fito da su haka nan aga masu kidnapper masu kimun na aki abin ga dole su ji tsoro su a mu roba na da suka gane su ma gansa sojoji mu kuma ba wasa suke ba suna da kaya aiki sosai
kaga sojoji sun fito da waɗannan makamai a lokacin da suke yin bukukuwa a nan Ibadan kana ganin cewa wannan ya baka kwanciyar hankali?
Gaskiya da ba mu da kwanciyar hankali amma da na gane wannan abu muna da kwanciyar hankali gaskiya yanzu saboda na gane suna da kaya aiki.
Kana ganin cewa kuma duk wasu 'yan ta'adda ba za su iya fuskanci sojojin Najeriya ba?
Kuma suna da kaya aiki amma kan ba za su kamar irin wannan na sojojin namu ba saboda ba gaskiya ba mu sare suna da wannan kaya aikin ba suka fito da shi a yi testing kowa ya gane wallahi yanzu ne ma hankali na kwanci gaskiya.
Idan aka ce ka ba sojojin Najeriya shawara za ka ba shawara su ci gaba da yin irin wannan buki?
Gaskiya sai ba su shawara su yi ko shekara-shekara ana ana fito da su haka kowa yana gane a gane yafi kwanci hankali cewa da sai da dadin baki suna yi muna gane amma yanzu muna gane akwai kaya yake sosai suna yake
da ga Muhammad a hakikanin gaskiya duk wanda dan Najeriya mai kishin Najeriya kuma wanda ya san abubuwan da Najeriya take ciki shine musu fatan alheri don hakikanin gaskiya inda tsaro Najeriya ya kai da Najeriya yana cikin halin haula'i gaba kura ba sai yake nan tura ta kai da Najeriya bango in har tsakani da Allah abin nan da suka hito babu yaudara daga ciki mu dukan mu duk wanda dan Najeriya mai kishin Najeriya ba mu da wata kasa bayan kasar da Najeriya sai wa akwai kasa dan kasa ka zama cikin kasa kun babu kasa dan kasa bai zama cikin kasa kowa gudu yake
irin wannan buki da sojojin Najeriya suka yi a nan Ibadan kana ganin zai taimaka a fannin tsaro
in hakikanin gaskiya inda gaskiya suke wallahi na taimakawa
wannan hangin da gaskiya kamar me yake ne
to kana ai akwai birgawar da ake mutane ta bigi bagiro ta cikin gari a nuna muna abin nan dinnan kuma dan ta'adda an san murare inda suke da yawa mafi yawa sojojin Najeriya sun san inda suka zuwa su tunkari su don sun taba ba manan Najeriya sun taba hita waje kiyo nasara in tsakani da Allah suka yi duk inda aka kai soji sun taka rawar gani muna da masaniya tun lokacin su Yakubu ga wani duk abubuwan da faru su Uganda su ina duk babu da baka sojojin Najeriya ba kuma nan kusa kusan nan gurin lokacin IBB an kai lokacin Abacha an kai su Liberia an kai su Sarajevo mun gani duk an kai su Sudan lokacin Obasanjo duk abubuwan da suke yi su wadan suke kwararrun sun san hanyar da suke su fitar da kansu kuma su kare kasar da suka bu karewa bale nan gida
wannan buki da suka yi a nan garin Ibadan sun fitar da makamai iri-iri kala-kala da yin ma wasanni da jiragen sama kai ana ka ganin yana da wani tasirin zai sa yan ta'adda su razana
eh shine tasiri don in har da gaske ake yi don duk mutumin da ka zakkuwa kora shanu sama da nagi 2000 ko 1000 ko 500 ko 600 shi kora su a kasa shi dibi kilometer 20 ko 30 ko 40 kamin ya kai ga daji da shanun nan ya kamata a ce wanda a sama yana ganin da yake tunda an taba kora shanu na an kora na abokina sun bata shin na kowa a kora ba a yi mutu ko kurma gaba ɗaya da su da masu shanun da shanun da su duk ai gaba ɗaya
to wannan bukin yana da wani alfanu
alfanun shi guda ne inda gaske suka yi tsakani da Allah don saboda sun nuna cewa akwai makamai duk dan Najeriya musu fatan alheri
sunana Muhammad Buda ji sarkin Filani sayin nan taron nan da suka yana da kyau musamman ma na bana wanda yake yan ta'ago hali a sun dai tarwada mu na arewaci don Allah muna so su nuna azaka hazaka su nuna cewa su sojoji na su murkushe mu na yan ta'addan ga hankalin mu dai bai kwanci dai koyo shi baka in gida kake in daji kake in cikin shago kake in gona kake dai hankalin ka bai kwanta ba dangane da yan ta'ad ina kira ma ga shugaban kasa Tulumbu don Allah ya kara ba sojoji karin guyuwa na ya ba su goyon ba makamai da suka so da albashin su na musamman ya kara musu domin su murkushe yan ta'addan abin ya kai wala haula wala quwwa
kana ganin cewa irin wannan taro yana da kyau sojojin nan su kara zaburar da kansu
sojojin nan taron nan da suka yana da kyau domin tuna ma junan su ma suka karin karhi na wanda yake duk shekara su kara tadda kansu su kara zahofa zukatin su
kansu tadda tsime
su tadda kimen tsohon kimen ya tashi annurai nan na soja su tabbata ai musu wannan annurai na kara da dan ta'adda yake har zanzana suka kanda suka kin
Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wani mamban kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Randy Abi ya mayar da martani ga masu zargi da suka da kuma farma hukumar kwallon kafar kasar da irin hali da Asante Kotoko da Accra Hassan Ogun sun ka samu kansu a ciki. An sha zargin hukumar game da mummunar hali da kungiyoyin guda biyu suke ciki. Kungiyoyin nan biyu da su ne jigo na kwallon kafar club din Ghana sun kasa tabuka komai a wasannin club Africa. Dukkansu sun kwashe sama da shekaru 10 suna tangal-tangala a Afirka yayin da suke ci gaba da nutsewa an gida har matsayin ƙasa da ƙasa hakan yasa wasu ke zargin hukumar kwallon kafar Ghana game da wannan hali da suka shiga shin GFA ke tafiyar da House of Oak da kuma sai Asante Kotoko in clubun guda biyu ba su kokari me yayin ruwar hukumar mamban kwamitin zartarwa Randy Abe ya jefa wa ƴan jarida da ke yawan faɗe banza faɗi wofi. Muhammad Kudus ya koma Netherlands bayan ya zo hutu nan gida Ghana na wani lokaci, ya dai koma ne don ya shirya wa kaka mai zuwa da zai yi da Ajax Amsterdam ɗin ƙasar Daja. Dan wasan da tarin ƙungiyoyi sun karin ƙazawarcinsa ya dai bayyana ne a Future Sports Complex a ranar Laraba don duba lafiyarsa, kan ya haɗe da abokan wasansa su motsa jiki. Ɗan wasan da sun yi wasanni na ƙasa da ƙasa a ƙarshen kakar da ya shige, an ja su cikin atisayi yadda za su farfaɗo da ƙarfinsu. Kudus dai kusa ne a cikin ƴan wasan clubin ɗin na Deja, kuma an rinka yaya ta raɗin transfer ɗin Sabana, inda ƙungiyoyi da dama sun ka nuna sha'awansu suka buƙaci ya bada baki ya taka musu leda. Sun nuna cewa Brighton ɗin Ingila ya shirya tsaf wurin miƙa tayinta wa ɗan wasan na Ghana. Har yanzu dai babu tabbas game da makoman ɗan wasan, ko da yake ina sauran shekaru biyu na kwantaraginsa da ainihin klabun ɗin nasa. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta ƙaddamar da wani sabon ƙagaggen hanyar wasan ƙwallo wadda ya ɗan sha bamban da yadda ƙasar ke wasa. Salon wasan zai gane hanyar da wasan ƙwallon ya dusa, wanda shi ne zai bayar da hanyar yadda wasan ƙwallon ƙasar zai kasance. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta yi alkawarin yin aiki da duk masu ruwa da tsakiya shanin ƙwallon ƙafar yadda za a bari tsarin ya yi tasiri. Ga abin da shugaban hukumar Kirk ke faɗi.
We have a scientific work done by the Tinker Directorate, a document that will guide our football.
Mun samu shahada na aiki da hukumar cikin gida ta yi, kundin da zai jagoranci wasan ƙwallonmu, kundin da zai sa wasan ƙwallonmu ya girma, kundin da zai gano siffan wasan Ghana. In kai maganar Muhammad Polo kana maganar yin abin gani da ƙwallo, ana ce masa wasa da ƙwallo. Daga ran Laraba mun ƙaddamar da sabon salon wasa na ƙasar Ghana, shi ne DNA ƙwallon ƙafar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan, yanzu kuma ga Amina ta da mana da labarai amma fa a takaici.
A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da suka rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania, inda suka jaddada goyon bayan su ga Kyiv na shiga kawancen, amma ba su kulla wani takamamman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. A yau mun hadu a matsayin daidai da juna. Ina sa ran ranar da zamu hadu a matsayin waɗanda suka kulla kawance, inji Secretary General na NATO Jens Stoltenberg. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya fara ziyarar ƙasashe uku na Afirka yau Laraba, ƙasar Kenya, a ƙoƙarinsa na faɗaɗa hulɗar ƙawance ta tattalin arzikin ƙasar Iran a sakamakon illar takunkumin da Amurka ta aka ba mata. Jami'an Iran da na Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka haɗa da fasahar sadarwa, inganta zuba jari, kiwon kifi da na kiwon dabbobi. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soja a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar. Bangaren yaɗa labarai na rundunar ya ce wasu 'yan ta'adda guda biyar sun yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar Zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya, amma sojoji suka tare su. Zababben shugaban kasar Paraguay ya sha alwashin goyon bayan Taiwan. Shugaban Paraguay mai jiran gado Santiago Pena ya faɗa a yau Laraba cewa kasar za ta goyi bayan Taiwan na tsawon wa'adinsa na shekaru biyar. Yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diplomasiya ta Taipei a kudancin Amurka.
To masu raro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta yi kamo shirye-shiryen namu na yau sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni tare da hada shirin har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.